Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran ƙarshen mako. Wanda ni Tijana da mu zan gabatar a daidai wannan lokaci. Za ku fara ne da labaran ƙarshen mako. Dandakan ƙaraye kuma babban sakataren hukumar inganta tarihi da al'adun jihar Kano, Ibrahim Ma'azu, ya buƙaci iyaye da su kasance masu kula da tarbiyyar 'yansu domin inganta rayuwarsu. Ibrahim Ma'azu ya yi wannan kiran ne yayin bikin saukar karatun Alƙur'ani mai girma na makarantar Abu Huraira Islamiyya da ke lokon makera a unguwar Kofar Na'isa. Babban limamin masallacin Juma'a na Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke unguwar Sabuwar Gandu, Malam Abdullahi Isaac Abdullahi garin Gamawa, ya yi kira ga al'umma da su tashi tsaye wurin neman ilimin addinin Musulunci domin samun ingantaccen rayuwa da kuma tsira gobe kiyama. Malam Abdullahi Isaac Abdullahi ya yi wannan kiran ne yayin saukar Alƙur'ani mai girma da makarantar Sheikh Jafar Mahmud Adam ta gudanar a unguwar Sabuwar Gandu a ƙarshen makon da ya gabata. A nan kuma limamin masallacin Juma'a na An-Nur da ke unguwar Zawaciki a ƙaramar hukumar Kumbotso, Malam Babangida Abba Giyaɗe, ya bayyana cewa zance da 'yan mata da samari ke kafin neman aure ba shi ne abin da Musulunci ya ba da umarni a yi ba, kawai dai jama'a na yi ne bisa maslahar kansu. Malam Babangida Abba Giyaɗe ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan kammala shirin matattar alheri na gidan rediyon Dala. Ya ce kamata yi a fara neman abokiyar zama kafin yin aure. Ƙwararren lauyan nan na addinin Musulunci, barista Umar Usman Ɗanbaito, ya bayyana cewa doka ta baiwa kowa damar kai duk wani mutum da yake cin zarafin matarsa zuwa wurin hukuma domin ɗaukar mataki na gaba. Barista Ɗanbaito ya bayyana hakan ne bayan kammala shirin shari'a aikace. Ya ce doka ba ta baiwa ma'aurata damar cin zarafin junansu ba, walau ɓangaren namiji ko kuma ɓangaren mace. Ita kuwa hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa ta ce hukumar a shirye take wurin ci gaba da wayar da kan alhazan bana. Shugaban wayar da kan alhazan a hukumar, Malam Umar Bala, ne ya tabbatar da hakan a wani shiri na musamman da aka gudanar a gidan rediyon Dala. Ya kuma ce duk wani alhaji dole ne ya kasance yana da ilimin gudanar da aikin haji ko mai kankantarsa don sauƙaƙa hukumar. Shugaban ƙungiyar tallafawa 'yan gudun hijira ta Binta Muhammad Lawan ta yi kira ga sauran ƙungiyoyin al'umma da su rinƙa tallafawa 'yan gudun hijira da ke faɗin jihar Kano baki ɗaya. Shugabar ƙungiyar Binta Muhammad ta bayyana hakan ne yayin rabon tallafin kayan more rayuwa da ƙungiyar ta raba 'yan gudun hijira. Har su kimanin 100 da suka ci gajiyar tallafin a sansaninsu da ke Hotoro a nan Kano. A wani labarin kuma, wata ƙungiya mai rajin yaƙi da barace-barace ta ji hankalin iyaye cewa da su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu wurin lura da tarbiyyar 'ya'yansu maimakon tura su yawon bara. Babban jami'in gudanarwa na ƙungiyar reshen jihar Kano, Comrade Aliyu Samba, ne ya yi wannan kiran yayin taron gangamin wayar da kan iyaye kan barace-barace da ƙungiyar ta gudanar irinsa na farko a Kano. Hukumar hana sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi NDLEA ta kama wasu mutane 4 dauke da bindiga da wasu mutane 2 suna haɗiyar hodar Iblis a wani otel a nan Kano a yunƙurinsu na safararta zuwa ƙasar Sudan da kuma ƙasar Saudiya da yake hollin mutanen a ƙarshen makon da ya gabata. Kwamandan hukumar ta NDLEA a nan Kano, Dr. Ibrahim Abdul, ya bayyana manema labarai cewa kimanin watanni 2 suka shafe suna bibiyar masu yunkurin safarar hodar Iblis ɗin. Wakilin Abba Isa Muhammad ya rawaito cewa hukumar na ƙara neman haɗin kai daga 'yan ƙasa na gari. Wani babban jami'i mai bincike a kan tarin fuka a hukumar lafiya da ke jihar Kano, Dr. Ibrahim Ali Umar, ya ce duk lokacin da aka fuskanci ƙananan yara na yawan yin gumi da tari musamman ma wannan lokaci na zafi, a garzaya da su zuwa asibiti domin bincikar lafiyarsu don gudun kamuwa da cutar tarin fuka. Dr. Ibrahim Ali Umar ya ce tarin fuka cuta ce da ake kamuwa da ita ta hanyar iska, musamman ma ga mai ɗauke da cutar idan ya yi hamma ko kuma ya atishawa ko tari. A nan kuwa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da cewa a shirye take tsaf domin dakile masu garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa a faɗin jihar Kano. Jim kaɗan bayan kammala shirin ɗan sanda da jama'a, kakakin rundunar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya kuma ƙara da cewar rundunar ta ɗauki matakin gudanar da binciken motoci, musamman ma masu sanya wa gilashin motarsu duhu ba bisa ka'ida ba. Gwamnatin jihar Kano ta amince da nada sabbin kwamitin riko na kasuwar 'yan kaba da ke nan jiha, a cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kasuwanci Salisu Babangida sanya wa hannu. Ta ce mutum 9 ne za su jagoranci kwamitin, wanda suka haɗa da mashawarci na musamman ga gwamnan Kano a kan ƙungiyoyi, Muhammad Najib Abdullahi, a matsayin shugaba, sai Alhaji Ubasarina a matsayin sekretare. Nan ma dai gwamnatin jihar Kano ta mayar da asibitin Abdullahi Wase, wanda aka fi sani da suna asibitin Nasarawa, zuwa asibitin koyarwa na Jami'ar Yusuf Mai Tamasile. Yayin da yake ganawa da manema labarai, shugaban Jami'ar Yusuf Mai Tamasile, Farfesa Ahmad Mustapha, ya ce gwamnatin jihar Kano ta baiwa jami'ar asibitin ne sakamakon kwas ɗin aikin likita da jami'ar za ta fara a nan gaba. Kakakin kotunan jihar Kano Baba Jibe Ibrahim ya ce ba a mika takardar sammace ga wanda kotu take nema ta hanyar yanar gizo har sai idan kotun ta buƙaci hakan. Jim kaɗan bayan kammala shirin shari'a aikace, Baba Jibe Ibrahim ya kuma ce saƙon kiran da ke jikin kowace sammace saƙo ne kai tsaye daga alƙali, ba wai daga wanda ya ba da takardar ba. Hukumar kula da asibitoci masu zaman kansu ta jihar Kano ta buƙaci asibitoci da masu magungunan gargajiya da su tabbata sun yi rijista da hukumar don tsaftace sana'arsu. Babban sakataren hukumar a nan jihar Kano, Dr. Usman Tijjani Aliyu, ne ya bayyana hakan yayin zantawarsa da gidan rediyon Dala. Yana mai cewa kasancewar hukumar tana son tsaftace harkar sana'ar tasu, hakan yasa suka ƙara ƙaimi wurin ganin asibitoci masu zaman kansu da masu magungunan gargajiya sun yi wa sana'ar tasu rijista. Yanzu kuwa za mu leƙa shafinmu na Facebook don karanto ra'ayinku da kuka bayyana a kan labaranmu na ƙarshen mako. Zan fara da saƙon Aminu Kano Maida Garko, ya ce, "Ina kira ga masu hannu da shuni da su dubi halin da 'yan gudun hijirar jihar Borno suke wajen kai musu tallafi." Ya ce yana bibiyar shafinmu na Facebook kai tsaye da ke ƙaramar hukumar Keffi a jihar Nasarawa. 'Yan kasuwa musamman ma masu kayan masarufi da kayan marmari da a sassautawa wa mutane don darajar watan azumin Ramadan. Allah ya baiwa ƙasarmu zaman lafiya. Sako daga Idris Umar Mai Arsenal garin Malam. Kabiru Adamu daga garin Gombe, birnin Buba Yaro, ya ce yana mana fata alkhairi. A gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryenku. Sako daga Kamal Tukur Farawa. Abdulmuɗallib Mande Magarya ya ce daga nan jihar Zamfara, muna muku fata alkhairi. Hukumar 'yan sanda Allah ya sa da gaske kuke. Sako daga Bashir Muhammad. Salam, ina muku fata alkhairi. Ina kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnoni don Allah su duba linƙuncin rayuwa da talakan Najeriya ke ciki, inji Sa'idu Sale Warawa. Kuma za ku iya turo saƙonninku ta shafinmu na Facebook, wato Dala FM Kano 88.5, ko kuma shafinmu na Twitter at Dala FM Kano 88.5, ko kuma ku kama mu kai tsaye a shafinmu na internet www.dalafmkano.com, ko a TuneIn, ko Streamer Radio, ko Live Online Radio Box, ko Africa Radios, ko kuma Live from Niger. Yanzu kuwa za mu kawo muku jerin rahotanninmu na ƙarshen mako, wanda za mu fara da rahoton ranar cutar zazzabin cizon sauro ta duniya, wato World Malaria Day. Wakiliyarmu Zulfawa Musa ya kasai ta yi nazari a kai, ga kuma rahoton nata.
A ƙididdigar da ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayar na shekarar 2015 zuwa 2017 kan cutar zazzabin cizon sauro, wadda ta fi illa ga ƙananan yara da kuma mata masu juna biyu, kimanin yara sama da miliyan 200 ne ke rasa rayukansu a kowace shekara, inda a duk bayan daƙiƙa biyu aka rasa yaro ɗaya sanadiyar cutar, wanda hakan bai samu canji ba kawo yanzu. Ma'aikatar lafiya ta duniya ta yi haɗin gwiwa da abokan hulɗa don yaƙar zazzabin cizon sauro, wato Roll Back Malaria Partners, don ganin an kawo mafita daga matsalar zazzabin cizon sauron da ke addabar al'umma. Mu ma a nan jihar Kano, wadda ke da adadin yawan al'umma sama da miliyan 9,380 daga ƙididdigar da hukumar ƙayyade yawan al'umma ta bayar na shekarar 2016, wanda cutar a kowace shekara ke wa al'ummar tamu ɗauki ɗaiɗai, mun ji ta bakin wasu daga cikin masu ɗauke da cutar.
Zazzabi nake fama da shi, na je asibiti likita ya wada ni ya ce wai zazzabin cizon sauro nake ɗauke da shi.
Zazzabi nake fama da shi da ciwon kai, na je likita ya auna ni.
Da yake an samu rangwamen ɓillar cutar a wannan lokaci, wasu al'umma sun bayyana mana ƙoƙarin da suke wajen kare kansu daga kamuwa da cutar a nan gaba.
Muna kiyayewar shiga gidan sauro da dire na ji dai haka, duk dai ana sanitation inda sauron ma ba zai kusance ku ba bare.
Ina shiga net haka ina kwanciya, muna so maganin sauro, muna kunna, muna kare kanmu ne ta nan wajen.
Ƙwararren likitan iyali na asibitin Murtala Muhammad Dr. Ahmad Labaran Mai Jimina ya bayyana cewa macen sauro ke yada cutar wadda aka fi samun su a wuraren da ba a kula da tsaftar su.
Kai dauki cizon sauro gaskiya wannan ba wai alagakafa bane wanda muka sani cikakken rigakafi na kariya shine wanda ake bawa mata da wanda ake bawa mata masu juna biyu da wanda ake bawa yara masu sikila da wanda ake bawa mutanen da za su zo garin da yake da malaria sosai to irin wannan rigakafin ana ba da shi wannan magunguna.
Rigakafin cutar zazzabin na bukatar sa hannun kowa. Zulfa'u Musa ya kasai labaran karshen mako.
Duka da bangaren lafiyar wakilinmu Nasir Khalid Abubakar ya hada mana rahoto kan cutar gyambon ciki wadda aka fi sani da ulsa. Nasir gare ka.
Cutar gyambon ciki wacce aka fi sani da cutar ulsa cuta ce da ka iya cewa ta zamanto ruwan da ragama duniya a tsakanin al'umma. Sai dai masu fama da wannan cutar ta ulsa na ganin cewa cuta ce da take uzurawa rayuwar su musamman ma a duk lokacin da ta tashi wanda suke ganin kamar ba za su rayu ba. Azantawar mu da masu fama da wannan cuta sun bayyana mana yadda suke tsintar kansu da kuma irin matakan da suke dauka a kanta.
Na samu kaina a cikin wannan hali, so amma kuma cikin ikon Allah, amfani da wasu maganunuwa da nayi da kuma bin shawarwari na likita na warke.
Na taɓa ta kaina a kan cutar ulcer. An ɗauki matakin shan magani na gargajiya da kuma na tura.
Dr. Ibrahim Muhammad Badamasi, ƙwararren likita ne da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, ya bayyana mana yadda cutar take da kuma hanyoyin kare kai daga kamuwa da ita.
Wani gulando ko na fata ne ko na kafa ne ko na ina ne ulcer ne, amma a bayanin ulcer irin wanda ake ina masu cin abinci da sauransu, wannan yana nufin kamar za a ce gulando kenan na ciki. To mutum kada ya rena wannan tsari na cin abinci sau uku a rana, domin kusan kamar yana taimakawa wajen sirka waɗannan sinadarai na cikin hanyoyin ciki, da zamana cewa ba sa cin karansu babu baka a kan ta kanta fatar da ke cikin ciki da kayan ciki.
Shin ko ana warkewa daga wannan cutar? Tambayar kenan da muka yi wa dakta.
Hakika idan mutum yana da ulcer wacce dai ba ta wani dalili ba ne, ta irin waɗannan dalilan ne, kaga idan ƙwayar cuta ce, kaga in ya sha magani na wannan ƙwayar cuta, akwai maganin da likita zai iya rubuta mai ya sha na wajen sati huɗu. Insha Allah ya rabu da wannan ƙwayar cuta, kuma insha Allah ulcer za ta samu ta warke, kuma wannan gulandan in ya riga ya rufe, insha Allah shi kenan ya rabu da wannan cuta.
To ya Allah ka kare mu da lafiya. Nasir Khalid Abubakar, labaran ƙarshen mako.
Duba da yanayin zafi akan sami yawaitar lalacewa abinci daga lokacin dare zuwa wayewar safiya, wanda hakan kan ciwa masu adana abinci tuwa ƙwarya bisa yawaitar lalacewar da yake yi musamman ma ga mata. Sai ku biyo mu ku ji dabarun da ya kamata a rinka yi wurin tanada abinci ba tare da ya lalace ba, a cikin rahoton da wakilarmu Nafisa Ahmad ta hada mana.
Lokacin zafi lokaci ne da ake samun yawaitar saurin lalacewar dafaffen abinci da ma wasu nau'ikan kayan lambu, musamman ma ga waɗanda ba su da abin adana abinci na zamani wato firinji. Dalilin hakan ne ma yasa muka ji ta bakin wasu mata masu mu'amala da abincin da yake kwana. Shin kowanne irin dabaru suke bi wajen adana abincin?
Ina sauke shi a tukunya sai in kifa mishi kwando. To da safe in na tashi zaki gaba abin da yayi, kuma ina ajiye shi wurin da na san kwaruka ba za su bi ba su shiga ta bulolin kwandon, tunda ina sa dan karamin kwando ne wanda bai cika kula da yawa ba. Sai in kifi shi sai kiga da safe an tashi baya da wani abubuwa a cikin shi kuma bai yi.
To gaskiya ni hanyar da nake bi, ina barin abinci na a cikin kula, sai in samu dan fefe karami ko muhuci, idan na dora masa sai in sa agun da iska za ta ringa dan taba shi, to in Allah yarda sai kiga har ya kai rana ma ba abin da abinci yake.
To kuma a cikin kula in kika bar shi baya jikewa?
Baya jikewa, ni dai wannan hanyar ita nake bi.
Bashir dan Shila masani ne a fannin abin da ya shafi girke-girke, yayi mana ƙarin haske akan matakin da mace za ta bi wurin adana abinci kwanan ne ba tare da ya lalace ba.
Shi fa abincin ba shine ke lalacewa akan kansa ba, waɗansu microorganisms ne, ma'ana ƙwayoyin cututtuka, su ne wannan temperature ɗin wajen, sannan da kuma ƙanshin abincin yake musu daidai-daidai, waɗansu ma a jikin shinkafa suke. Taliya ita ma yanda zaki fara yi mata shine ki fara soya ta tukunna, ki samu man ki sai ki zuba sai ki soya ta, in kika soya ta sai ki dafa ta, in kin dafa ta wannan za ta iya yin ta iya miki kwana biyu ma ko babu fridge ba abin da za ta yi. Haka ita ma shinkafa abin da ake mata shine zaki wanke ta, kika wanke ta da gishiri sai ki barbaza ta, in kika barbaza za ta sake dora ruwanki ta fasa. Daidai lokacin ruwanki ta fasa shinkafar ta gama shan iska sai ki dafa ta. In kin dafa ta ita ma wannan zaki ga ba ta lalace da wurin sannan kuma za ta ƙara abu.
Nafisa Ahmad, labaran ƙarshen mako.
To da fata an ilmantu. A duk lokacin da aka ce lokacin azumi ya zo, akan fuskanci ƙarin kayan masarufi. Shin ko a ina gizon ke saka? Wakilinmu Buhari Isa ya bibi wannan lamari ga kuma rahoton da ya hada mana.
Duk da cewa malamai na jan hankalin 'yan kasuwa domin sauƙaƙa farashin kayayyakinsu lokacin da azumi ya kusanto, amma wasu 'yan kasuwan a wannan lokacin buƙatarsu ita ce tayar da farashin kayayyakin don tara dukiya, wanda hakan kan janyo wasu mutane shiga mawuyacin hali don samun abin da za su yi buɗe baki da shi. Akan haka ne gidan rediyon Dala ya garzaya cikin wasu kasuwanni a nan Kano don jin koya farashin kaya yake a da da kuma yanzu da azumi ya kusanto.
A baya farashin ma ya fi tashi a kan yanzu zuwan azumi. Kayayyaki gaskiya sun dan sassauka ba kamar kwanakin baya ba. Don yanzu kamar wake a yanzu muna sai da shi 600-650. Kaga farashi ya soka. Shinkafa ita ma yanzu akwai ta 600, akwai ta 800, akwai ta 750 ma. A baya har 900 ma ta wusa an kai ta an sai da ita.
Tumatir ne shi dai kusan dai fayan zare dan kayan da gaskiya dan kadan ne. Ina ga ana siyan kwandansa 3000, a yanzu kuma ana siyan 2500 ta sai shi kuma ana sayansa 2200 da 2000 amma ta gude inda yake dai haka yake kudin shi kuma albasa haka ne kudin ta 6000 akwai ta 4000 inda take da kuma yanzu ma da dai haka ne ko abun kudin ta
kabeji nake sayarwa da kamar su peas green beans carrots yanzu da azumi ya kusanto gaskiya kayan sun dan kala tsada amma lokacin baya gaskiya suna sauki.
Malam Nura Sala Jajaye malamin addinin musulunci ne da ya ja hankalin 'yan kasuwa don sauƙaƙa farashin kaya saboda shigowar watan azumi.
Azumin watan Ramadan ya zo don ya zama mutane albarka ya zama sanadi ya shiga su aljanna, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam duk kyaututtukan da yake yi idan Ramadan ya zo yakan ninkawa ninki 70 akan abin da yake yi. Amma mu kuma sai muka maida Ramadan kaka ce ta zalunci. Ina so in tunasar da waɗannan bayin Allah su tuna faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi yake cewa ka sauƙaƙa sai Allah ya sauƙaƙa maka. Idan ka sauƙaƙa wa bayin Allah ka taimaka musu, Allah zai ɗauke maka dukkan wata damuwa. Galibi yawanci 'yan kasuwan mu sai su dinga ƙara farashin kasuwa, suke ƙara farashin kayayyaki, kayan masarufi da dan adam zai dinga amfani da su sai a ƙara musu kuɗi. Annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa dukkan wanda baya tausayin kananan mu, abinda yake nufi da kananan su ne miskinai waɗanda ba sa iya cin abinci, sannan baya girmama manyan mu. Ko mutum zai zo zai sai abu ba za ka mutunta shi ba ka tausaya masa ka wannan insa, sai manzo Allah ya ce baya tare da mu. Haka ina gargaɗin 'yan kasuwa ku tsora
da fatan 'yan kasuwan mu za su amfana da damar da suke da ita don sauƙaƙa farashin kayan. Buhari Isa, labaran ƙarshen mako.
Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Sana'ar garuwa sana'a ce da matasa ke yi, musamman ma waɗanda suka fito daga wajen Kano domin samun na yau da kullum. Sai dai masu irin wannan sana'ar wasu kan fuskanci tasgaro a cikinta, duba da yadda suke arangama da masu motoci a kan titi, yadda suke fasa musu taya tare da goga musu a jikin mota. Kan wannan batu ne wakilinmu Hassan Mahmud Ya'u ya haɗa mana rahoto a kai.
Sana'ar garuwa sana'a ce da wasu mutane kan gudanar da ita, musamman ma unguwanni da suke fama da wahalar ruwa ta hanyar siyar da ruwa a jarkoki. Sai dai masu gudanar da wannan sana'a na samun tasgado a kai, musamman ma masu yawo a kan titina, yadda za ka ga a wani lokacin ta kai ga an biyewa hammata iska ko kuma ka ga hukuma ta shiga tsakani. Bisa yadda masu sana'ar ke tura kurar garuwar ga masu mota ta kai ga an fasa taya ko kuma an karci motar. Shin ko masu irin wannan sana'ar ya suke karewa da masu motar da zarar irin hakan ta faru a kansu?
Haka ba ta taba kasancewa ba da ni, amma ta taba kasancewa da abokina.
Ya abun ya kasance.
Wata rana turo ruwa biyo kan hanya yana tafiya, sai wani mai mota ya yanko masa sai dunguri tayarsa ta baya fasa masa. To sakamakon ba ma hannunsa ba ne da ya fasa masa wannan tayar, shi ne ce sai ya biya shi naira 10,000.
Ina tafiya a nan cikin unguwana ina kaɗe wani yaro, mun je asibiti da shi an mai magani, na ba da haƙuri aka ce ba a haƙura ba.
Su ma wasu daga cikin direbobin sun bayyana mana kaɗan daga cikin matsaltsalin da suke fuskanta da wasu masu sana'ar ta garuwa.
Kawai matsalan mu ɗaya da su ya kamata mutum yana da koda bai koma hannun ciki bai biyo hannun ƙasa. Ina mu'amala akan titi naga inda suke yi, mafi majoritin one way ɗin da suke bi. Mutum na farko da ya kura dai ba burki ne da ita ba, ballantana a ce in mutum ya ga abin da zai cutar da wani ya rike ta.
To da fatan al'umma za a kiyaye, domin masu iya magana sukan ce gyara kayanka bai zamo sauke mu raba ba. Hassan Mahmud Ya'u, labaran ƙarshen mako.
da fatan dai za a ki kula. Ita kuwa wakiliyarmu Aisha Ibrahim Jain ta da mana rahoto ne yadda wasu mata ke yawan kula samari alhalin an yi musu baiko da wani wanda hakan akan fuskanci matsala daga wurin samarin.
Yan matan yanzu sun mayar da cin amana tamkar ado, inda zaka samu an yi wa budurwa baiko da saurayinta, amma kuma sai ka samu tana kula wani saurayin daban, wanda hakan kan zama tamkar cin amana. Hakan ne yasa muka ji ta bakin wasu ƴan matan ko shin me yasa suke aikata haka? Ga dai yadda suke cewa da bakin su.
Ah to ni dai a gaskiya tunda an riga an bada ni banga amfanin rinka kula wasu ba. Saboda idan ina kula wasu abu zan samu matsala.
Eh gaskiya ina kulawa saboda yanzu samarin yanzu ne ba su da tabbas. Saboda kagan lokacin za a sa rana, ha a ga kuɗi a sa rana, kuma sai kaga mutum ya zo da wasa a lamarinsa. Ko kuma ka ji baka ra'ayinsa zaka iya canja wani wa'in can da kake kulawa sai ka wani ya shigo.
Mun kuma ji ta bakin wasu iyaye mata ko da sa hannunsu ƴan matan suke aikata haka.
To har a yanzu zance da nake miki wannan ta gaban nawa. Mutun nawa ne suke zuwa suke cewa suna santa na rantsa da Allah har yanzu ba fuska. Kowa yana tsoron kai yazo bai san tambayar da zai masa ba, ya rasa yadda zai yi. To kin ga ku da tarbiyya kenan.
Ba mu yi ƙasa a guyo ba sai da muka ji ta bakin wani malamin addinin musulunci. Ko menene matsalar aikata hakan a addinance?
To wannan matsala wadda ta shafi mace idan an bayar da ita ko an yi baiko ta kula wani saurayin ko kuma wani tsohon saurayinta ko wani saurayi daga baya ya zo kuma ta kula shi, to wannan matsala a addinin musulunci haramun, domin zai shafi zaman lafiya da ke tsakanin mutane. Sai yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin ingantaccen hadisi manzon Allah yake cewa la yakhdhibu ar-rajulu ala khidbati akhi hatta yatruku al-khadibu aw ya'dhillu. Kada ɗayan ku ya nemi aure a cikin neman dan uwansa sai dai idan shi mai neman ya bari, ko kuma ya masa iyini akan shi ya nemi auren shi ya jin.
Ko a kwanakin baya gudun hakan yasa wani saurayi ya buga katin bikinsa tun ana saura shekaru biyu kafin auren sa. Gudun ka budurwar ta yi watsi da shi. Shi dai kin alƙawari an ce cikawa. Allah kuma ya ba mu ikon cikawa. Aisha Ibrahim Ja'in a labaran ƙarshen mako.
Daga ɓangaren wasanni kuwa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Jiodano FC ta dawo ɗaukar horo bayan da mataimakin gwamnan jihar Kano Dr. Nasir Yusuf Gawuna da shugaban ƙungiyar Jamilu Wada Aliyu suka samu damar shawo bakin zaren a wani ganawa da suka yi a birnin Tarera Abuja. A wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar, Salisu Musa Jegos ya sanya wa hannu. A wani labarin kuma, shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sharada United ya ajiye mukaminsa ko mai zafi haka ga wakilinmu a fannin wasanni Abba Haruna Idris.
FC Sheshe na da biyar, FC Indabawa na nema. A ci gaba da gasar cin kofin Ramadan na kakar bana da ke wakana a filin Rumfa College a gobe Lahadi ne da misalin karfe 10:11 na safe a filin Tahir da ke Rumfa College. Za a bude registration kuma a lokacin za a raba rukuni-rukuni na kungiyoyin da suka samu nasarar halarta. A ci gaba da gasar cin kofin kwararru na nan gida Najeriya kuwa, wasa ɗaya tilo da aka buga na mako na 16 a ranar Alhamis din da muka yi ban kwana da ita, kungiyar kwallon kafa ta Bendel Insurance ta doke Enugu Rangers da TB da ɗaya. Sai kuma wasan mako na 17 da za a buga a gobe Lahadi, inda a rukuni na A Bendel Insurance din za ta fafata da Neja Tornadoes, Yimba za ta kece raini da Enugu Rangers, Katsina United za ta barja gumi da Remo Stars, Kwara United da Lobby Stars, Mountain of Fire za ta karbi bakoncin Rivers United, Sunshine Stars za ta barja gumi da Wiki Torres. Sai kuma rukuni na B, shi ma dai a mako na 17, Akwa United za ta karbi bakoncin Nasarawa United, El Kanemi Warriors za ta barja gumi da Go Round, Gombe United za ta fafata da Abia Warriors, Hatland za ta barja gumi da Yobe Disaster, Ifanyu Uba za ta karbi bakoncin Delta Force, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pillars za ta kece raini da Plateau United. Duka dai wasannin za a buga su ne da misalin karfe 4 na yamma. Abba Haruna Idris daga fagen wasanni na labaran ƙarshen mako.
To anan ma dai a yammacin yau ne za a buga wani wasan sada zumunci tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bandirawo Babies da takwararta ta Tawiya United a filin wasa na Sharda United da karfe 4. To madalla, za ku iya kama mu kai tsaye a shafinmu na internet www.talafmkano.com ko kuma ku bayyana ra'ayinku a cikin labaran da muke kawo muku a shafinmu na Facebook da Talafm 88.5. Duka anan muka kawo muku ƙarshen labaran mako, amma kafin mu karkare ga wasu kanin labaran da kuka rigaya kuka ji, kun ji cewa kakakin kotu nan jihar Kano Baba Jibai Ibrahim ya ce ba a mika takardar san mace ga wanda kotu take nema ta hanyar yanar gizo har sai idan kotun ce ta buƙaci hakan. Hukumar kula da asibitoci masu zaman kansu ta jihar Kano ta buƙaci asibitoci da masu magungunan gargajiya da su tabbata sun yi rijista da hukumar don tsaftace sana'ar su. Kun ji cewa gwamnatin jihar Kano ta mayar da asibitin Abdullahi Wase, wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa, zuwa asibitin Koyarwa na Jami'ar Yusuf Mai Tamasile. A madadin dukkanin wakilan namu da kuka ji muryoyin su, Nasir Khalid Abubakar shine sada ni da ku, ni Tijjana da Muda na gabatar, nake cewa a tara a cikin wani mako mai kamawa.